Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin 14 ga watan Yuni shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi da Baballe da kanun labarai.
Kasar Isra'ila ta rantsar da sabuwar gwamnati jiya Lahadi wanda ya kawo ƙarshen shekara 12 na mulkin Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta duniya G7 ta kammala taronta a Cardiff Bay na kasar Ingila tare da alƙawarin samar da allurar rigakafin COVID-19 biliyan 1 ga kasashe marasa ƙarfi. A yau Litinin ɗin nan hambararren shugaban Myanmar Aung San Suu Kyi ta taba da bahasi na farko a shari'ar da ake mata a kotun soja sama da watanni hudu bayan da sojoji suka yi juyin mulki.
Kanun labaran duniyar kenan a cikin shirin za ku ji cewa a karon farko majalisar dokokin Najeriya ta yi magana akan dambarwar Twitter da gwamnatin kasar.
Ya riga ya faɗi cewa gwamnatin kasar na tattaunawa da kamfanin Twitter wajen ganin an shawo kan matsalar kuma na yarda da haka domin yana ganin Najeriya na buƙatar Twitter kamar yadda Twitter ke buƙatar Najeriya.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babaga da Zulum ya ce dole ne sojoji su ba mutane tsaro su yi noma a jihar.
Ina zan yi ba noma mutane su zanna. Even UN abin da ya fara ya ce highest insecurity a duniya shine food insecurity. In ba abinci ba wani insecurity da ya kai rashin abinci a duniya. Rashin abinci zai kawo komi.
Mabuta lamuran zaɓe da siyasa a Najeriya sun ce dawo da haƙƙin gudanar da zaɓen fidda gwani a hannun hukumar zaɓe shine zai gyara harkar demokradiyya a ƙasar. Bayan haka Sarfilu Hashim Gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Isra'ila ta rantsar da sabuwar gwamnati jiya Lahadi wanda ya kawo ƙarshen shekara 12 na mulkin Prime Minister Benjamin Netanyahu da na Naftali Bennett shugaban karamar wata jam'iyya mai bin tsarin addini a matsayin sabon Prime Minister kasar Yahudawan. Bennett zai kasance Prime Minister na tsawon shekaru biyu a ƙarƙashin raba madafin iko a tsakanin jam'iyyu takwas wanda ba su da wata alaƙa da juna face son kawo ƙarshen mulkin Netanyahu mai cike da rikici. Bennett tsohon abokin Netanyahu ne wanda ya masa ministan tsaro a 2019 zuwa 2020. Yair Lapid ɗan shekara 57 zai mai gurbin Bennett mai shekara 49 bayan shekara biyu wanda ya taɓa riƙe mukamin ministan kuɗi kuma tsohon mai gabatar da shiri a gidan talabijin wanda ya kulle yarjejeniya don kawar da Netanyahu. Netanyahu wanda ya yi yunkurin tarwatsa ƙawancen jam'iyyu takwas da suka hamɓarar da shi zai ci gaba da kasancewa matsayin jagoran 'yan adawa amma yana kuma fuskantar shari'a kan zargin cin hanci da rashawa. Hajiya Lahadi Amurka da Rasha suka maida hankali kan wanda yake da alhakin kai hari ta yanar gizo yayin da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin suke shirin halartar taron Geneva a ranar Laraba mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa wa shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa babu wata ƙasa da ta san ya kamata da za ta kasance cikin samar da mafaka ta kowace irin hanya ga ƙungiyoyi masu aikata laifukan kutse ta yanar gizo da ya haɗa da kutse domin neman kuɗin fansa. Blinken ya ce Biden zai bayyana haka ga shugaba Putin. Muna neman haɗin kan Rasha na maganin waɗannan ƙungiyoyi masu aikata laifuka da suke aiki daga yankin na Rasha. An kai wa manyan kamfanonin Amurka biyu, kamfanin Colonial Pipeline Co. wanda ake tura mai zuwa kudu maso gabashin Amurka da kamfanin JBS mai samar da nama hari ta yanar gizo a watan da ya gabata da ake kyautar da san daga Rasha ne wanda JBS da Colonial suka biya miliyoyin daloli na kudin fansa don su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu ko da yake jami'an tsaron Amurka sun yi nasarar kwato wasu daga cikin kudin da kamfanin Colonial ya biya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta duniya G7 ta kammala taronta a Cardiff Bay na kasar Ingila tare da alƙawarin samar da allurar rigakafin COVID-19 biliyan 1 ga kasashe marasa ƙarfi da yin kira da China kan batutuwa da dama. Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa wa manema labarai cewa za a raba allura kai tsaye da kuma ta shirin COVAX, shirin Majalisar Dinkin Duniya da yake raba allurar rigakafi ga kasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin tattalin arziki. Sanarwar da aka fita a ƙarshen taron ta ce shugabannin kungiyar G7 za su tallata ɗabi'unmu, ciki har da kira ga ƙasar China da ta mutunta kare haƙƙin bil'adama da 'yanci musamman dangane da yankin Xinjiang. Sannan waɗannan haƙoƙi da 'yanci da ba da 'yancin gashin kai ga yankin Hong Kong da yake cikin yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin China da Burtaniya. Ana zargin Beijing da aikata munanan laifuffuka na take haƙƙin bil'adama kan ƙabilar Uyghur marasa rinjaye a Xinjiang tare da aikata cin zarafi a Hong Kong.
To kafin Baballe ya kawo sauran labaran duniya, a karon farko Majalisar Dattawan Najeriya ta ce bata riga ta ɗauki mataki akan takaddamar da ke gudana tsakanin mahukuntan Najeriya da kamfanin sadarwa na Twitter ba. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmad Lawan ne ya bayyana haka a wata ganawa da ya yi da manema labarai a Abuja. Ahmad Lawan ya ce majalisar na da tabbacin bangarorin biyu za su warware matsalar da ke tsakani. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana.
Ko da yake Majalisar Dattawa bata yi wata muhawara akan batun ba, duk da cewa an yi ta kiraye-kiraye daga Kausar murya cewa Majalisar Dattawa ta tofa albarkacin bakin ta, amma sai ta gumda baki. Da yake amsa tambayar manema labarai akan hujjar su na kin yin magana, shugaban Majalisar Dattawa Ahmed Lawan ya amsa da cewa
the ban on Twitter, the Senate didn't say anything. Okay, let me say something. Honorable Minister of Information and National Orientation, Aladilai Mohammed.
Anan Ahmed Lawan yace an damu mu yi magana akan batun Twitter. To zan yi magana. Ministan watsa labarai Lai Muhammad ya riga ya faɗi cewa gwamnatin kasar na tattaunawa da kamfanin Twitter wajen ganin an shawo kan matsalar, kuma na yarda da haka domin yana ganin Najeriya na buƙatar Twitter kamar yadda Twitter ke buƙatar Najeriya. Ahmed Lawan yace baya ga wannan turka-turka kowane bangare ya koyi darasi.
I'm an optimist. I believe that all of us would have learned our lessons.
To sai dai ga ɗaya cikin masu amfani da dandalin Twitter, Muhammad Gwani ɗan London, yana ganin ya kamata majalisa ta sa baki saboda ita ce wakilan jama'a kuma 'yan Najeriya miliyan 40 ne ke amfani da dandalin Twitter.
Twitter nan economically ma'ana za ta affecting din mu bayan tattalin arziki. Mutane nawa ne ke harkar cinikayya ta Twitter? Mutane nawa ne suke tweeting abu su yi magana da junansu ba tare da sun kona abin nan din wayar su ba, ko kuma sun yi magana ko sun tashi sun biyo bibi? Abubuwa nawa ne da za ki ga shekara 10 ko 20 baya in za a yi meeting sai kowa an masa mail, wasu ma sai an rubuta an tashi mutum ya kai maka letter. Yanzu ko daurin aure ne kawai kana tweeting, taro ne kana tweeting, ya yi sani maka course na abubuwa da yawa da da sai ka je ka buga ka sa takarda ka yi don siyasa da masu mulki lokacin da suke son bukatar suka biya sai irin waɗannan kafafen suke amfani da su.
To ranar 4 ga wannan wata da muke ciki ne gwamnatin Najeriya ta ba da umarnin rufe dandalin sada zumunta na Twitter akan abin da suka bayyana shi a matsayin yi wa shugaba Buhari rashin da'a saboda cire sakonsa da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Hukumomi a Amurka sun faɗa ranar Asabar cewa an kashe mutum biyu, sannan wasu 30 sun jikkata a harbe-harbe da aka yi da daddare a jihohi uku, wanda ya sa damuwar cewar ƙaruwa harbin bindiga zai iya ci gaba har zuwa lokacin bazara, yayin da aka sassauta dokokin coronavirus da zai ba mutane damar walwala da gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. An kai har-haren ne a ranar Juma'a da daddare ko da sanyin safiyar ranar Asabar a garin Austin babban birnin jihar Texas da Chicago da garin Savannah na jihar Georgia. A Austin hukumomi sun ce sun kama ɗaya daga cikin maza biyu da ake zargi, kuma suna neman ɗayan bayan harbin da aka yi da sanyin safiyar ranar Asabar akan cunkoson mutane da suke zaune a bakin titi da ke da gidajen abinci da na barasa da dama. Mutane 14 aka jikkata, ciki har da biyu da suke cikin mummunan yanayi na harbin bindiga, wanda shugaban 'yan sanda na riƙon ƙwarya na garin ya ce ya yi imanin cewa abin ya fara ne yayin da aka samu takaddama tsakanin mutum biyu. sai dai ba a ba da rahoton kama wani ba zuwa ranar Asabar da daddare a sauran harbe-harben guda biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce a matsayinsa na shugaban tsaron jihar Borno dole ne ya tabbatar da mutane sa sun yi noma bana ba tare da shata wata iyaka ba. Ga dai wakilin mu Haruna Dauda daga Maiduguri dauke da bayanin gwamna a cikin wannan rahoto da aika mana.
Ni makaina don gwamna Borno na yaba ma sojojin na Borno duk tabbilai ga police da SS duk suna kokarin su amma fa kuma suna jina bana fa ba zan yi ba in ba noma ba zan yi ba.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum kenan lokacin da yake jawabi ga daruruwan al'umman jihar Borno wurin kare dattawan jihar da yan siyasa da jami'an tsaro da ma sauran masu ra'ayi da ke jihar Borno na zagayewar demokradiyya.
Ba da zai mutane su danna su nasara in ba noma. Noma shi ne tushen arziki. Za mu yi kokari insha Allah mu gude hanyoyi don saboda mutane su samu hanya su tafi noma. President Buhari ya yi magana lokacin da yana rantar da shugaban Amurka mai rantsuwa cewa sojoji da sauran jama'an tsaro su yi kokari su bayar hadin kai ma mutane su yi noma. Mu tabbatar cewa mun gude gwanaki duk wanda bai yarda ba. Bada mu yarda ba kuma ba sauran kowa muna ji ba. Ba yadda za a yi mu rike mutane ba noma kuma a fa a san concerned and the chief security officer of the state na san aiki na na san doka ba wanda zai gaya mun aiki na. Dole ne mutane su je su noma. Ba zan taba yarda ba wani ya ce wai ba za a buɗe hanyar nan da dalwa ba. Dalwan nan ba za a noma ba ya za a yi nasara.
Gwamnan ya kuma ba da misali da karamar hukumar Goza wadda tuni jama'a suka koma wanda ce amma har yanzu jami'an tsaron suka zalama manoman iyaka da cewa ba su wuce wani wuri ga inda za su yi noma ba wanda ya ce za su amince da hakan ba.
In ka tashi a Goza kilomita biyu ka tafi a ce a ba za a yi noma ba ina zai yi ba noma mutane su sanna. Ga abokan nan da suna ba mu abinci kun san abin da yake faruwa yanzu su ma sun gaza. Karshen mu fa irin UN abin da ya faru ya ce highest insecurity a duniya shine food insecurity. In ba abinci ba wani insecurity da ya kai rashin abinci a duniya. Rashin abinci zai kawo komi don saboda haka jama'a za mu tashi mu tsaya wannan shekara mu tabbatar cewa mutane sun yi noma.
Professor Zulum ya ce ya gano cewa wayansu yanzu haka a jihar ba sa jin daɗin yadda gwamnatin take tafiya musamman ma na sabbin tsare-tsare da suka bullo da shi na karban haraji a filaye da gidaje wanda kuma ce hakan shine kawai mafita ta hanyar da za su dinga samun kuɗin shiga.
Wayansu ba sa jin daɗi yanzu me yasa don saboda na karban haraji a Bojis an ji an samu marka gidana wallahi gwamnatin nan sun damu suna damu. Kai kana biya a Kano kana biya a Kaduna ana biya a Abuja me yasa ba a biya land duty a Borno state don saboda an raina mu ne. Kowa da kowa dole zai biya haraji in ba harajin ni abin da nake magana wallahi ba don saboda kaina ba ne ina hangen nisa ne wani zai yaya zai karbi gwamnan Borno state wallahi ba zai yanke garba ba kuma Allah ya sa lokacin mu ya karbi samun wani gwamna mai sadi fiye da ni.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum kenan lokacin da yake jawabi ga al'umman jihar Borno a ƙarshen mako game da wasu al'amura da ke faruwa a jihar Borno kuma ba su so da yake na neman mafita. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. A ci gaba da sharhi akan demokradiyya a Najeriya, mabuta lamuran zaɓe da siyasa na cewa dawo da haƙƙin gudanar da zaɓen fidda gwani a hannun hukumar zaɓe shine zai gyara harkokin demokradiyya. Wannan dai a sharhin masana zai ba da dama mutane da ke goyon bayan jama'a ba jami'an jam'iyya ba za su samu damar yin takara da lashe zaɓe. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu Ilhikaya.
Kamar yadda ake kira ga miƙa gudanar da zaben ƙananan hukumi ga hukumar zaɓe ta ƙasa INEC, haka ma batun zaben fidda gwani ya zama muhimmin batu don yadda takaddamarsa ke sa kotunan rushe zaɓe bayan wasu sun lashe zaben. Kamar yadda ya faru a Zamfara inda Shehu Muktar Kogunan Gusau ya rasa kujerar gwamna, aka rantsar da Bello Matawallan Maradun na PDP. Celestine Omehia ya bar fadar gwamnatin Rivers, aka rantsar da tsohon gwamna Rotimi Amechi. A Bayelsa, Doyle Diri na PDP ya tsinci dami a Kala bayan kotu ta hana rantsar da David Leon na APC, wanda har ma ya ba da shi ne a rantsar da shi ɗin. Ga ma Hope Uzodinma ya zama gwamna a Imo, duk da shi ya zo na hudu a yawan kuri'u, ya sa dole Emeka Ihedeoha ya kwashe kansa daga fadar gwamnati a Oweri. tsohon darakta a hukumar zabe sarkin tafarkin Bauchi Kabiru Adamu ya ce amshi ikon zaben fidda gwanin yan takarar jam'iyyu zai kawo maslaha
ake fidda dan takarar da bai tantanta ba a zo a sa shi kuma a kama zaben karfi da yaji ya daina kwanci a gida dama bai san kowa ba ba wanda ya san shi da karfi da yaji haka a da zo a kafa shi shikenan don ai firamare shine din takarar gwamna na jam'iyya kaza jam'iyyar nan kuma ita ce ci a ja kuma suke da karfin su fada a ji suke da yan majalisun ja suke da kamun miliyan gami suke da shauran hakimai da sarakuna da duka al'ummai su aka sawa ido malamai ma addu suke kame ka ga mun yadda za a yi ba za su ci ba sai ya ci kuna abu a yi tallan da na sani ya fara uwa ka uba ka da gwamnati da ya tsora shi ya masa rikin gaskiya sa ji sai ya ci uban kowa ba wahalar da yayi ba abin da ya sani ba da asara saboda haka ina so a yi gyara a wurin nan a maida primary ya koma hannun aini
ita kuma malamar jami'a ita ga dau Dr. Furera Bagel na nuna tamkar ana gaggawa ne wajen gwada demokradiyyar Najeriya da kasashen duniya da suka dade a cikin ta
mutane yanzu ba kaman da ba kan mutane ya waye suna son mutane wanda za su tsaya su nema musu haƙƙinsu saboda ka duba ana mutane suna kuntarin demokradiyyar modern su America da sauransu America shekarar ta nawa ne da samun da fara demokradiyya shekarar wajen 1938 ne ko 1783 ne aka fara demokradiyyar America kaga wajen shekarar 1980 so mun kuma kwata-kwata nawa ne shekarar 61 so ina tabbatar maka da cewa idan za a samu demokradiyya mai dorewa nan da shekara 20 nan gaba mu ma za mu kada kanmu da America insha Allah saboda mutane yanda kaucewa yanzu za su in mutum ba wai yana da mutane a ranshi bane wato neman haƙƙin mutane shi a ranshi in sai tsaya siyasa da nan gaba
babban zaben Najeriya na zuwa ne a 2023 inda shugaba Buhari ke fatar APC ta zarce don manufofi irin na gwamnatin sa su dore yayin da babbar jam'iyyar adawa da PDP ke aran logar campaign din Buhari wato jiki magayi Nasiru Adamu Elika muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Elika da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya dake duba lamarin kita haƙin nan adam da yaƙi da cin hanci da rashawa har ma ya tabbatar da adalci a rabon gadon marayu. Ban kaɗo cin amana da sauransu. A yau za mu duba batun cin amana tsakanin makwabta biyu. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A cikin wannan sabon shirin za ku ji likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gombe da ke sashen tiyata Dr. Musa Abubajoga ya yi korafin wani makwabcinsa mai suna Lawan Musa Isa ya ci amanarsa. Labarin ya nuna cewa Dr. Abba ya yi yunkurin dawo da matarsa mai suna Sadiya da aurensa ya mutu wasu shekaru inda ya wakilta Lawan Musa ya yi masa biko. Amma in ji shi Lawan ya yi akasin haka. Domin ya tsige da soyayya da Sadiya inda ya lallaba ya aure ta a asarce. Duk da ya san Abba ya bada kuɗin sadaki kuma har yana da shaidun aikata hakan. A martaninsa Lawan Musa ya ce Sadiya na farin cikin kin komawa gidan Dr. Abba don wasu halayensa. Ya zuwa yanzu dai wannan dambarwa ta kai ga shigar da ƙara har kotuna uku. Ba tare ɓata lokaci ba ga ƙorafi daga bakin mai shi.
Dokta zaka gabatar mana sunanka da kanka.
Sunana Dr. Abba ina aiki nan asibitin na gwamnatin tarayya ke nan Gombe. Asalin cikakken sunana shi ne Musa Umar amma an fi sani na da Musa Abba.
Musa Abba ba mu labarin me ya faru da kai. Akwai labarin da ka fara ba mu da ya shafi matarka da kuka rabu da yarka.
Lalle akwai mata da muka rabu da an samu sabani kuma akwai yata da suke hannu nake neman su damin da yata. Bayan wannan rabuwa da aka yi ta nemi ta dawo Allah bai hukunta ba daga baya ta suka shirya abinda suka shirya ne da wani makwabci na haka ba mun ga makomai akan za ta dawo sai kotun Najeriya labarin ko sun yi aure to shine kuma akwai yata da take hannunsu shine na nemi su dawo da ita so ba mun yi wannan shi mijin da ya aure ta din kenan yace ya rike yar a matsayin yarsa to shine dai yanzu ban da ma na shine su dawo da yata da take hannunsu
wato duk da kana da wannan matsala ta iina kai gaggawa ka bada labari ba a fahimci yaushe kuka rabu da wannan matar ba menene dalilin rabuwar ku shin yayan ku ma nawa yaya akai dole sai ka dawo baya kai wa mutane bayani shin wannan matar ta kame sunanta kuma a ina ne kuka yi aure kuka zauna yaushe kuma kuka rabu
okay sunan ita mata dai Sadiya Adamu kuma na aure ta nan gumbi shekara kanga kamar tar haka da suka wuce mun rabu ya kai shekara kusan uku haka to lalle an dan samu sabani dai haka ne rishin dai ta so babban sanadin haifuwa dai irin kishi ne haka na mata din haka saboda yake ina da mata biyu da kuma na ita na fara aura sai na aure ta daga baya so ana zuni da take cewa ita ba za ta zauna da ita diwacciyar to shi ne dai musabbabin wannan sabani din da aka sa
bayan kun rabu sai menene ya faru
so bayan mu rabu ana nan so lokaci ta nemi ta da just kafin su yi auren da suka yi din kenan
ai babu mu ma je kan wannan maganar duk ba mu san wannan labarin ba mu labari bayan kun rabu tsawon waɗannan shekarun me yasa kuma waye ne ya nemi ya sasanta ku ku saki dawo ku zauna
lalle akwai wani makwabcin mu dai haka wani dan kasuwa da ake ce ma Lawan Musa Isa Abajura to shi dai da yake makwabci ne haka wannan kuma dai akwai dan kikkiyar fahimta haka tsakanin so shi ne yakan dan zo a lokacin da yake ya yi amfani da damar alaka da take dan tsakanin mu na zamantakewa na anguwa ya zo eh kaman zai sasa ta din kenan shi yana kokari yana shigo a matsayin mai sasanta sai da ya gama sanin duk abin da yake saka so ashe ban san bayan wannan rabuwa da aka yi ya yi developing interest account a lokacin to ni ban san da wannan ba so ya kan zo wuri na yana jin ga labarin duk abubuwan da suke tafiya wannan ko ba ka bane wadon a lokacin da aka tsara hudin ta ji wannan karanta ta yi certificate na NCE haka wadon na aure sana da secondary so wannan lokacin ita kuma a inda sai certificate din sai dai na koyarwa aure so a lokacin da yana ga wannan lokacin ne ya ganta ya develop interest akan ta so lalle ga duk da yake cewa ya san abin da yake tsakanin mu ya san ko ba ka bane yau irin kokarin da ake na sasanta wannan harshe shi kansa ya kan dan zo ya ji me yake tafiya taurin bangare na kenan so bayan nan daga baya kawai har mun daidaita an gama komai akan za ta dawo bai ma ci satuttuka ba dai haka ya ji ya ce ya aure ta
wato ma'ana jagoran da ka sa mai sasantawa tsakanin ku shi ne kuma sunansa
Lawan Musa Isa Bujuga
Lawan Musa Isa Bujuga a wucin gwaiki
angon wakili mai zara yake a Bujuga
angon wakili wai
wakili mai zara a Bujuga
Lawan Musa Isa ko wanda ka saka ya zama shi ne mai sulhu sai kuma ya auri wannan ita matar da kuke kake so ta daure
lalle
to daga nan ya ake yi wani ya ta yaye ba ka labari tunda ka sa yana sasanta ni kuma ya je aure ta
lalle shi ne ma da kansa zai same ni shi ne zai same ni wata rana ana angon mu din dai ya zo ya same ni eh confidence din nake gani akan lalle ya aure wanci okay to yana tambaya na ne ma daga farko yake cewa daman akan yana nema na so shi ne dai haka muka dan zo na da shi muna tattauna sai yake ce min daman batun case din wanci ne sai ya kira
wanci me wace wata
ita Sadiya din kenan sai nake tambayan sa me tsakanin me yake nan sai yake ce ah ban ma san abin da yake faruwa ba sai yake masa aini ba sai sai ce ya aure ta kuma zai rike yata a matsayin yarsa to shi ne dai abin da ya faru so haka daga karshe kuma shi ne na kai case din kotu so
a lokacin da baka wannan labarin wani mataki ya kuka kare da shi kun tashi dutse hannu riga ne kun yi fada ko kuma fishi kawai kai ka tafi
ba wani abin da ya faru kawai dai yawa don da ya kawo magana ya mu wannan dama na fito zan je anguwa ne akwai inda nake son ki sai nake masa koyi ya hakuri ya fita ne a cikin mota ni dama na cikin mota nake masa fita ne cikin mota ya hakuri so shine sai na kama hanya ne tafiya ta to haga the following day da gari ya waye shine na yi decide na shahara na ga irin abin da lalle abu ne na cin amana da kuma yaudara da rashin kyautawa da kuma cin fiska to shine dai wannan na kai karan su kotu don da yake a matakin da aka kai naurin gyara aure a wannan lokacin kusan aure ya tabbata to shine da aka jaka kotu ta tume shi da laifin cewa ya aure a cikin aure aka tura shi
menene fada mana yadda kai auren ko dawo da auren naka ya tabbata
eh saboda na ba da sadaki kuma akwai shedu yau kuma daman mata ce da muka rubuta ita
kuma ka sa shi wakilin sasantawa dubi gure da an ba da sadaki
ya kuma ya san da wannan ba abin da bai sani ba
Dr. Abba ya yi korafi tare da kira da makwabcin nasa tare da sabuwar amaryarsa da su maido masa da ƴarsa mai shekaru 8 domin baya son ta taso da halincin amana. Filin ciki da gaskiya bai yi ƙasa a gwiwa ba domin ya tunkari wanda ake zargi Law Musa Isa dantin nasa bangaren.
Menene korafinsa bayan ya riga ya je shi kotu? Misali ya kai kara kotu aiko?
Ya ke kara kotu.
Kuma ni dama ni menene hadina da ya mata na aura ai baya na aura ba kuma mun yi da sharadi da ita cewa ba ta ga min yarinya ba tun kafin ai aure sannan kuma shi ya kai ta kotu kuma tun ma kafin ai auren mu suke batun kotu da yarinya to ba su alƙali da ba shi renan yarinya ba ya ba ta renan yarinya da sharadin cewa idan ta yi aure kuma yarinya za ta zauna a gaban kakarta gaban mamar ta je kenan ko to bayan aure ta zauna a gaban kakarta ya sake kaiwa kara aka sake zuwa kotu alƙali ya yanke hukunci cewa ya dai sai dai in kakar da take zaune da ita a yanzu ba ta nan ko kuma tana da wani illar da bai kamata a ba ta reno ba to an a takaice maka labari dai alƙali ya ba su yarinya to yanzu amma da daraba kuma yana da ikon ya kai tsara duk inda ya ga dama ya sake cewa tsara yanzu wata kotu a gani to yanzu dai kuma ana hutu amma
yawwa wato alajilon abinda ya faɗa mana shine lokacin da bayan an yi auren nan a asibiti ka ce masa kai za ka zama baban mahaifin yarinyar ne ke za ka ɗauki nauyinta saboda haka kamar ya kwantar da hankalinsa ba wani abu za ka ɗau duk wani nauyi wanda kuma yana ganin ba ka zauna aiki.
Bari in sake tambaya cikin tambaya sorry to say that a asirce kamar ya asirce ran gara min bayani mana.
Yawwa abin da ya faru shi ne ya ce mana ka ci amanarsa ne saboda ya kai
makwabcinsa ne. Amana in watan sai na ci amana.
Eh kai makwabcinsa ne an ba ka
makwabcinsa ga gida ne makwabtaka ina ko to ina ga dani kan tsakanin gidansu da gidan mu har akwai kwalta ma titi da ya raba mu ba kuma batun titi ba ina ga inda za a girge za a iya samu gida ya kai 20 ko ne fiye da haka akan layi daya to kaga batun makwabtaka ai bata taso ba
eh akwai makwabtaka ta gida 40 a yalaji lawan ta gefen hagu da dama ko baki ta wajen wannan irin maganar ba
don haka ne duk bayo ga makwabta kowa makwabcin kowa ne ai
Lawan Musa Isa kenan da Dr. Abba ke zargi da cin amanar zagayewa da aure tsohuwar matarsa idan Allah kai mako mai zuwa za mu daura kan wannan takaddama sai a kasance da mu yanzu madadin Nasira da Mel Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfi da Hashim Gumel yake cewa muka soke lafiya assalamu alaikum
to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karon a takaice
kasar Isra'ila ta rantsar da sabuwar gwamnati jiya Lahadi wanda ya kawo karshen shekara 12 na mulkin Prime Minister Benjamin Netanyahu da na ɗan Naftali Bennett shugaban karamin wata jam'iyya mai bin tsarin addini a matsayin sabon Prime Minister kasar Yahudawan Bennett zai kasance Prime Minister na tsawon shekaru biyu a ƙarƙashin raba madafin iko a tsakanin jam'iyyu takwas wanda ba su da wata alaƙa da juna face son kawo ƙarshen mulkin Netanyahu mai cike da rikici Bennett tsohon abokin Netanyahu ne wanda ya masa ministan tsaro a 2019 zuwa 2020 Hajji Alhaji Amurka da Rasha suka maida hankali kan wanda yake da alhakin kai hari ta yanar gizo yayin da shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin suke shirin halartar taron Geneva a ranar Laraba mai zuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya fada wa shirin This Week na gidan talabijin din ABC cewa babu wata kasa da ta sanya kamata da za ta kasance cikin samar da mafaka ta kowace irin hanya ga kungiyoyi masu aikata laifukan kuce ta yanar gizo sai hada da kuce domin neman kudin fansa.
To ma sauraro anan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jidomi wanda ya bada umurni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yako Makeri da ya shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.